أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا بركة مدسادوا أولنا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبدا كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا والسعد يوسف عبد عزيز رحمه الله تعالى. وننشيني مجلس منا دريد أربعين muna 17 ga watan Rabiul Awwal, hijira daga Makka zuwa Madina 1447, wanda yi daidai da 10 ga watan 9 a kalandar Bature 2025. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata muna kan shakhsiyya ta 46, shine Julabib, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke shi a hannayen shi bayan ya samu mutuwar shahada. Ha aka gina mai kabarin shi, aka sanya shi, aka binne shi. Mun kawo inda malam yake mana bayani ga abin da ya wakana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a bibiya a cikin waɗanda aka zo da su wannan yaƙi, wane ne ba a samu ba, wane ne ya ɓace a cikin runduna. Kowa ya leƙa ya ga ɗan uwan shi yana nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da akwai riwaya da ta zo, riwaya ta Imam Ahmad, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tabbas da akwai wanda aka rasa, in kowa ya samu nashi to ni na rasa nawa, shine da akwai Julabib yake cewa a tayi a nemo shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita musu haka su uku. Na farko suka tahi, suka leka, suka dawo, suka zana mai adadin waɗanda aka samu. Ya sake ce musu a'a, da akwai wanda aka rasa a tayi a sake dibawa. Aka koma aka diba, suka dawo suka ce waɗannan dai wanda muka zana maka su ne dai wanda aka rasa, su ne dai wanda suka mutu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a tahi a nemo Julabiba. A riwayar wannan wanda malam ya kawo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu tunda sun tarar da shi mutum bakwai a zubda a ƙasa, kuma shi na takwas ɗin su. Bakwan nan dukkansu kafurai ne. A lokacin nan manzo Allah yake tambaya, shin ya kashe mutane guda bakwai ne suka kashe shi? Yana tambaya har so uku. A wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ba su labari, lalle Julabib ya kashe mutane guda bakwai sannan suka kashe shi, wa'inda sauran tawaga ta kahurai ya suka meta suka kashe shi bayan kisan mutum bakwai da yi. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a haza minni wa ana minhu, lalle Julabib daga ni yake kuma shi ma ni ma daga shi nake. Aga wannan yana mubalaga ce akan alaka ko ittiharin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hanyar Julabiba. Kasancewa duk wanda za a ce maka daga kai yake, shi ma daga shi kake, to wannan tabbas yana nunawa da kai wa'ansu kuwan komen wanda kuke rabawa tare da wannan mutuma. Shine nan malaman hadisi sun kawo suke cewa ittifakin da aka samu shine na biyayya ga Allah madaukakin sarki. Haka irin hanyar da manzo Allah sallallahu
sallallahu alaihi wasallam ya samu kanci a sama ita ce shi ma julabibi yake haka yake kanta shi sanya shi kuma hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk wanda yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ko ya so Allah da manzon shi to wajibi ne ka so shi wanda yake Allah da manzon shi to wajibi ne ka ki shi wannan ita ce tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hakan manzo Allah sai da yi ta mimitawa yana cewa ni daga shi nake kuma shi ma daga ni yake kaga wannan yana nuna maka fadalar julabib wanda gulgudan biyayya ga Allah ga manzon shi irin abinda manzo Allah yayi umurni shine abinda julabib yake kokarin aikatawa dalilin shi ya samu wannan fadala abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine karatun malai yake cewa fa wada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala sa'idaihi manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sai ya dora julabib akan hannayen shi idan an ce as-sa'id shine abin da yake guyuwa hannun zuwa tsintsiya hannu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki julabib ya dora shi a hannayen shi yake cewa summa hafaru lahu sannan manzo Allah ya sanya a gina ma julabib kabarin da za a binne shi a ciki yace malahu sarirun illa sa'idi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babu wata wani gado babu wata makara wanda za a iya shingude julabib a wannan halin da yake ciki in ba hannaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yace hatta wada'ahu fi qabri hasai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya julabib a cikin kabarin shi aga wannan shi yake nunawa kaga rike manzon Allah ya rike kada hannun shi tabbas da kai albarka ta hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan bawan Allah da ya samu wannan kuma ba karamin gata bane ba da ya kasance wa da kai riwaya wanda shi Abu Baraza wannan riwaya da malai ya kawo bai kawo ta ba da kai riwaya wanda Anas ya kawo shi ma nan Imam Ahmad ya kawo hadisin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi umurni a wanke amma julabi ba wankan gawa ba shi kuma dama mun sani al-asl a cikin shari'a shine wanda ya samu mutuwar shahada a fagen yaki babu hira a mai wankan gawa babu hira a mai wanka dan akai a sanya mai likawani a binne shi ana binne shi ne cikin jinin shi kuma ana binne shi akan tuhar da Allah ya kaddara mai ya mutu a cikin ta wannan ita ce ka'ida ta wa'inda Allah musu gata na samun mutuwar shahada da kai hadisin Abdullah ibn Sa'laba wanda Imam an-Nasa'i ya hutar da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi wa wa'inda aka kashe ranar da aka yi yakin Uhud yake cewa zammiluhum bidima'ihim alillibe su da jinin su saboda wannan jinin nasu za su tashi a gaban Ubangiji yana mai sheda a gare su haka da kai riwaya wanda Imam al-Bukhari ya hutar da ita hadisin Abu hadisin Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi umurni ga wa'inda aka kashe su lokacin da aka yi yakin Uhud abin ne su da jinanan su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu sallah ba bai sanya ba a musu wankan gawa ba daga wannan shi yake nuna maka sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda aka kashe shi a fagen yaki dan dawo kalmar la ilaha illallah to babu hira a mai wanka babu hira a mai likawani za a binne shi da tohar shi haka kuma za a sanya shi cikin kabarin shi ba tare da an mai wanka ba wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine nan wannan shine karshen abin da ya wakana shine idan muka leka hadisin zan mu gani yana mana bayani akan fadalar julabiba kasancewar irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da julabiba yana zamna manzo Allah ya mai aure kamar yanda muka wadi da kai riwayar da daren da ya shiga da iyalin shi a daren manzo Allah garin Madina ya rikice manzo Allah ya ce kowa ya huto julabibi yana kwance da iyallan shi ya tashi ya huta ko me ya kama hanya aka tayyaki dan ma su aikin su ahlus sufa shine a huta a fafata ko a dauki kalmar la ilaha illallah kuma wannan abin da ya wakana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai wannan gatan ya rike shi a cikin wannan yin shi kuma labari ya cimma manzo Allah lalle da kai wani wanda ya cancanta a mai haka gashi na Allah karbi rayuwar shi wannan yana nuna maka fadala ta julabiba kuma yana karantar da kai lalle yana ɗaya daga cikin shiryesuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya mai kaddara wanda Allah ya kaddara mai mutuwar shahada a fagen yaki ba a mai wanka ba a mai likawani za a lullube shi ne da tuwon shi haka idan yan kaleka hadisin zaka gani yana karantar da kai fadalar samun mutuwar shahada kuma idan ka ƙara lekawa zaka gani yana ɗaya daga cikin abinda yake gadarwa bawa samun rabo duniya da gobe kiyama shine biyayya ga abinda manzon shi ya umurta shi kamar yadda muka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon biyayyar da matar da aka neman majulabibi a auren mai da ita manzo Allah ya mata addu'a ya Allah ka zuba mata ka kwararar mata da alkhairi kwararruwa yake cewa kuma ubangiji kada ka sanya rayuwarta ta kasance yau da kai gobe babu haka wannan sakamakon biyayya ga Allah ga manzanci haka idan muka leka zan mu gani hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na tawadu ka gani inda wani ne a matsayin shi na shugaba wannan innan ba kowa bane ba wanda ma suka zo yakin tare da shi ba sun ba ma da sun zo tare da shi ba amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ai ta neman shi kuma da aka same shi ya dauke shi da hannun shi kuma wannan yana ƙara karantar da kai irin girman halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bibiya halai da bibiya halin sahabban shi ridwanullahi ta'ala alaihim kaga wannan haka ake so ga kowane jagora yayi kokari duk lokacin da ya samu ko wanda yake jagoranta suka shiga wani hali a ce ya tsaya tsayin daka akan halin su har sai ya ga bukata ta biya qala sabit sabit yake cewa fama fil ansari ayyamun anfaqu minha yace daga lokacin da aka ce julabibi ya rasu matan nan ta gama ta kabarta yace wallahi mu dai bamu taba ganin wata mata ba wadda batta da miji wadda aka bada sadakinta sama da abinda ake tunani yace kamar wannan mata wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure Julabibi da ita da kwai riwaya ta Anas yake cewa falaqad ra'aytuha wa innaha lamin anfaqi sayyibin fil madina yake cewa wallahi naga wannan matan ba wata mata wadda aka bada sadakinta a cikin garin Madina sama da wannan bazawara ta Julabibi me sakamakon mi sakamakon biyayya ga abin da ta yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine muka karanta yana ɗaya daga cikin hali na mummuni ko hali na musulmi shine duk lokacin da ubangijin shi ko manzon shi zartar da umurni to bai da wani zabi wanda ya huce zabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko abin da manzo Allah ya hukunta idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim baya dacewa ga mummuni idan Allah da manzon shi suka zartar da al'amari ya kasance wani mummuni yana da zabi akan abinda manzon shi ko kuma abinda ubangijin shi ya riga ya zartar ta duniya da ta gobe kiyama wa fi riwayatin lil bazzar a riwaya wadda aka samu daga bazzar yake cewa fa ka annama hallat an abawaiha iqalan wannan matan ka ce ta warware wa iyayenta wani da baibayi wanda aka samu su albarkacinta su ma sun samu yalwa sun samu dukiya kuma sunan su ya shahara suma menene sakamakon biyayya ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartas sai mallan yake cewa qultu sai nace bayan ya kawo mana wannan hadisin yake cewa wa hadhihi barakatu sam'i wa ta'a yace wannan shine albarkar ji da biyayya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ga manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi wannan shi yake gadarwa bawa duk wani ta goma shi a rayuwar shi bi sauraro da biyayya game da Allah da manzon shi duk wanda yake so ya samu alkhairin rayuwa shine dokokin da aka gindaya mai to yi kokari ya bi su abinda aka umurce shi ya zo da shi daidai gulbado wannan shi yake gadarwa bawa samun tsira ko samun albarka samun daraja samun girma samun daukaka a rayuwar shi ta nan duniya haka daga gobe kiyama kuma duk lokacin da bawa zai ce a'a ya saba shi wa abinda ran shi yake so to wallahi har abada ba zai ga alheri ba a rayuwar shi ba saboda wannan rayuwar tana ta'allake ne da wa'ansu dokoki wanda ubangiji ya riga ya gindaya wa bawa yace me ga abin da ake so kai in dai ka sake ka ketara to tabbas ba ka ga daidai ba mutun ya dan dauki dan misali dan kadan wane ne da shi da mai gidanshi yayi doka zaka zo mun wura aiki karhe kaza zaka yi kaza sai yace a kyale shirme ne yake bari abin da naga dama zan yi bana zo ba karhe ko har karhe 8 in ba karhe 9 zan zo abin da yace in an ki ba ayi sai jibi za a yi shi kai kana tunanin za a wanye lahiya zaka samu albarka a cikin wannan aikin da kake yi, ko zaka samu daukaka a wurin aikin da kake yi, ko zaka samu kusantarwa a wurin shi. Ai baya yiwuwa. To haka kai ma tsankanin karkai da Ubangiji, iya biyayyarka da kake yi, iya kusantarwar da zaka yi, kamar yadda yake bayyana mana duk lokacin da bawa na yayi abin da na umurce shi na daga farilla, sai ya dada da nafiloli yace tabbas zan kasance jin shi wanda yake ji da shi, in kasance kunnan shi wanda yake ji da shi, in kasance bakin shi wanda yake furuci da shi, hannayen shi wanda yake taba abubuwa da su, haka kawaguwan shi wanda yake tahiya da su. Kaga wannan yana nuna maka alaka ta kusanci da kai da kai da kai da Ubangijinka. A duk lokacin da bawa ya bi dokokin Ubangiji, to tabbas shine samun tsira shi. Qul a'tiu Allah war rasula fa in tawallaytum fa inna ma humila alaykum fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Kuji ku ba Allah da manzon shi, to in kuka ce bukai ba kuka juya baya kuka ce abinda ranku take so, to tabbas za a dora muku abinda kuka aikata ne daga zinubi. Yace kuma wa in tuti'uhu tahtadu, in kuka ce za ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, za ku bi karantar washi, to tabbas za ku samu shari'a a rayuwarku ta duniya haka da ta gobe kiyama. Allah datar da mu da shari'a ta manzon Allah ko bin shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Malai yake cewa wa barakati du'aihi, haka albarka addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama game da matan nan. Yace Allah ka kwararar da alkhairi game da wannan matan kwararruwa, ko kuma ka kwararar da alkhairi tsayankanin su kwararruwa. Yake cewa kuma Ubangiji kada ka sanya rayuwarta ta kasance yau da kai gobe babu, kada ka sanya rayuwarta wahala ce yau da gobe. Sai yake cewa wa fil qissati min al izati wal ibar ma la yukhfa minha. Idan muka leka wannan kissar da malam ya kawo mana ta abinda yake kana da julabiba, irin gata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi, yace tabbas zan mu samu wani abun wa'azi, dan mu samu wani abun lura wanda ba abu bane wanda yake boyayye ba. Duk wanda aka karanta mai kissar za ya iya fahimta haka. Na farko malam yake cewa annal islam qaddama ad-dina ala al mali wal jamal. Shi ainihin musulunci ya gabatar da dukiya, ya gabatar da kyau na mace akan addini. Addini shine top. He an gabatar da addini, sannan a yi lissahin dukiya, sannan a yi lissahin kyan wanda za a aura. Shi sai idan muka koma da kai hadisin Abi Huraira, yarda Allah shi tabbata a gare shi, hadisin da Imam al-Bukhari wanda ya hutar da shi a cikin Babul Akifa'i fi Din, babu wanda yake mana bayani tsaranka a cikin addini. Yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana mana, yana cewa ana auren mace ne dan abubuwa guda hudu. Yake cewa na farko ana aurenta dan dukiyarta, yace sannan a aureta dan gidansu, dan girman su, darajar iyalinta ko kuma darajar kabilarta. Yace sannan ana armanta dan kyanta. Yake cewa kuma ana auren mace dan addininta. Wannan abubuwan guda hudu su suke kwadaitar da namiji a gun mace ya aureta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya killace zantai, sai yake cewa fasfar bi zati dini taribat yadaka, ko kuma a wata riwaya yace fa alayka bi zati dini taribat yadaka. Yace na hure ka, kai mai yin aure ka nemi mai addini, saboda tahi dukkan wannan abubuwan guda uku da aka zana maka, in dai kana so ka samu tsira a rayuwarka. Yasan ya malaman hadisi sun kawo bayanai da yawa akan fa alayka bi zati dini taribat yadaka, da kai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana. Hadisi ne wanda yake marfu'i, Ibn Majah ya hutar da hadisin, malam ma ya kawo wani bangare da shi, yake cewa kama fil hadisi la'amatin sauda'in zati dinin afdal, baiwa mace wadda take baƙaƙir, yace tahi fadala, wadda take da addini tahi fadala akan macen da ɗan dangi ce, mai dukiya ce, mai kyau ce, kuma ba addini a tare da ita. Saboda da zaran an ce a babu addini a tare da mace, to ta rasa komai. Hadisin da Ibn Majah ya kawo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana, yake ce mana, duk da hadisin marfu'i ne, hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, yake cewa la tuzawwiju an-nisaa li husnihinna, yace kada ku sake ku auri mata dan kyansu. Yake cewa kaga wannan kyan nasu, fa inna hufasa husnuhunna an yurdiyahunna, yace kaga wannan kyan nasu ya kusa ya halakar da su.
tana ji ita mai kyau ce in mata maka ba daidai ba in ka sake ta amma da kai zawo ruwanda suna nan suna jira annadan da kai kaza da kai kaza yace to kada ku sake ku aroye ta saboda irin wannan suna ruduwa da kansu kuma wannan kyan nasu yana kai su ya halakar da su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa amr bin al-as yake cewa wala tuzawwijuhunna li amwalihinna kada ku sake ku auri mata dan dukiyar su yace fa asa amwaluhunna an tutaghiyahunna wannan dukiyar ta tahe ta sa mata girman kai ta ringa gane ita ta maka riga ita ta maka wando ita a gata ne ma ta maka dan me yasa zaka rena mata hankali dan me yasa ya zaka ringa umurtata dan me yasa ya zaka ringa sawa ka ringa halawa yace to wannan shi ma yana iya rudar da ita ta kai ba ta samu ba gatan da ake so mace ta samu a gidan mijinta saboda iya biyayyar da za ta yi iya samun kusancin da za ta yi a gun ubangijinta kan yi hasali biyayyar da za ta yi ita ce ta gadar mata kusanci a cikin zuciyar mijinta haka kusanci a gun ubangijinta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Amr bin al-As din hadisi marfu'i ne yake cewa walakin tuzawwijuhunna 'ala ad-dini yake cewa amma dai abin da yayi shine ku auri matekunku dalilin addinin da kuka gani a wurin su addinin ta ka gani yayi impressionan ka kace waccan kurum sai addinin ta yace to kai kokari ka aure ta sai san ya suke bayyanawa suke cewa da zai kasance a kawo maka mace mai kyau mai addini a kawo maka mace mara kyau mai addini yace to abinda aka hiso saboda manzo Allah ya bayyana kennan shi ma yana ɗaya daga cikin wasafati inda ya cancanta a ce mace in tana da aure ta yace ka fifita mai kyan yace amma dai idan ya kasance mai kennan ba addini sharman banza ne yace to kai kokari mara kennan mara addini ka dauka zata hi kasance maka abin nutsuwa a gare ka shi sanya a wannan a ƙarshen hadisi yake ce wala amatun sauda'un zatu dinin afdal yace da zaka samu baiwa baka yace wallahi tallahi tahi maka alkhairi in dai ta kasance mai addini ce akan wata diya wadda take intatta mai kyau ko kuma diyar dangi yace wadda bata da addini ta haka shi shawara da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada shine fasfar bi zati dini yace ka rabauta da wadda take da addini yace tarbat ya daka hannayenka ba za su tabi ba za ka samu dimuwa ba insha Allah addinin nan zai sanya ya sita ta ya san auren da ta shigo gidanka ibada take ba wai shagali bane ba aka zo bacin dukiya aka zo ba wannan ya kawo mas'alar dukiya ko ya kawo mas'alar dangantaka yake cewa in ma ya kasance tunkahul mar'atu li arba'in ya kawo li maliha li hasabiha wa li jamaliha dukiyarta dangantakarta ko kuma abin da ya shahi kyanta ya kawo wannan abubuwa shine kalkashin wannan kalkashin hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi suna bayani akan wacce ce ta hidacewa yake cewa abinda ta hidacewa shi manzon Allah shawara da yake bawa wanda ya tashi aure shine kai kokari ka nemi mai addini in yaya take wannan mai addinin tahi maka wata mai dukiya tahi maka mai kyau tahi maka da yaddanki yace wannan shine kaida kuma hakan ya kamata a ce an bi wallahu ta'ala alam sai yake cewa walaysa ma'ana hadha anna al-islam rafada al-mal wal-jamal malan sai ya kawo togaciya a cikin maganar shi ai an ce maka nemi mai addini kuma shawara ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai addinin nan koda baiwa ce baka tahi maka alkhairi akan mara addini yake cewa wannan wai ba shi yake nihin ba musulunci kullun yana nema ba ya dakushe maka rayuwa ba a'a shi ai mas'alar dukiya da mas'alar kyau abu ne ko mas'alar diyar dangi abu ne wanda aka sanya wa zuciyar kowa duk wanda ya tashi arme yana so ya gani iyallan shi suna da dukiya wanda ko da ta mutu ya ci gado mai dadi ko kuma ya kasance wannan kalkashin malaman da suka kawo hadisin suke fassarawa su ma sun yi magana akan ai zatu mali takan yi ko da mutum yana tunanin ko Allah zai kaddara ta kai ta kawo ruwa ma ta yi shi shekaru ai aure irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Khadija ka gani ta yi shi shekaru kuma a kalkashin haka ne ka gani lokacin da mace za ta zo ta ce wa namiji tana son shi ko tana bukatar arman shi ta nemi auren shi ba shi zai nemi aurenta ba wannan wai ba wani abu ne ba wanda yake yake na azuwa ba wani abu ne ba wanda yake na kamar rashin kyautatawa ko kuma an yi diriblan al'ada ko bai dace ba ga mace ba abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi hakan da shi kuma hakan ya bada ma'ana hadda manzo har ubangijin shi ya kaddara sun samu iyali kuma matan nan ta bashi kariya iya kariya ta taimaki wannan addinin ta taimaki mijinta aga wannan abu ne wanda ina ɗaya daga cikin abubuwan da na karanta ke cewa yana da kyau ga macen da ta san wannan nan mutumin arziki ne ana kyautata mai zato almajiri ne ko kuma wani dan ustazi ne ayi kokari ta tayi ta nemi auren shi saboda iri-irin nasu sun yi kasancewa sun yi sanin dokokin ubangiji kuma suna kabbaka dokokin ubangiji a cikin iyallansu yace kaga wannan yahi da ka dauki wani shashasha wanda bai san ba ina ya saka ba yace cewa kaga wannan wa khasatan ya kasance matan nan tana da dukiya kaga he a zo ayi kashe mu raba ta zo ta taimaka mai idan ta taimaka mai kaga ta dan tallabo shi shi lokacin da zai ringa kalla irin gatan da aka yi mai ita ma tana gatan tana kallon irin gatan da aka yi mata zaka ga zamantakewa ta yi dadi amma dai da za ta dauki wani mai hali ta ce a bari tunda yana dukiya bari in ce ina son shi to rubbama da karshe ka gani an watse bayan da ake so ba saboda shi mai hangen shi wannan dukiyar ta sanya ta zo ta ce tana son shi ya aura kuma dukiyar nan ita ce ake wa kenan shi ma yana da sai tsara yi wulakanci irin yanda ya gada ba amma dai abin da yahi dacewa shine duk lokacin da mace ta ga wanda yahi dacewa ko ta ga cancantacce a rayuwarta to kada ta yi kasa a gwiwa ta nema a wani ina bukata ko kuma wani ina so ka kai sako na zuwa ga wani wallahi na ganshi ina yana burge ni ina so in yi aure tare da shi haka yau kana da Hadija lokacin da tazo an ba ta labarin Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin abubuwa na abubuwan da yake yi na kyautatawa da cikon amana da kaza a lokacin nan ta kira shi ta ce ga dukiya nan ina so in ba ka tai sham ka tai kai ma ka ga kaga kai abin da ya kamata muga abin da za a samu a lokacin nan ta hada shi da Maisara suka tafi da Maisara aka tafi Sham aka dawo da aka dawo Maisara ya mata kontrandin duk abin da ya wakana ai kaza da kaza da kaza bin taba ganin wanda yake da cancantaccen hali ba kamar wani duk abin da ya sa kasuwa he an samu riba ya zuga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai ba zigi irin na mawaka ba zigi ne wanda abin da ya gani idan shi ta gani shine ya bata labari a lokacin nan kawayenta suke cewa ya yoke ya za a yi ki wacce yake kima ni ba san bolantan ki ba nan a lokacin nan ta tura tana neman auren Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga karshe ya wafaka mata ya aure ta kuma aka ci gaba da juya dukiya kaga wannan abu ne wanda yana da kyau kaga an taimaki juna kuma ya rike ta har mutuwar Khadija kai har aka zo aka zauna a garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya ga abukan Khadija tashi yake tsaye ya gaida su yace sun ci alhurman matar shi Aisha take cewa bin taba kishi da wata mata ba gasunan su takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jira su a gida yace bin taba kishi da wata mata ba sai matar da bin taba ganinta ba ita ce Khadija yace kullun yabanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba dan koyi ba shi ya sanya manzo Allah ya wasatini bi maliha ta taimake ni da dukiyarta haka da kanta lokacin da abubuwa suka yi tsanani Khadija ta tsayawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsayawa mumunai haka ɗan babban shi Abu Talib shi ma ya bashi gudunmuwa ya kasance ya samu kariya mutuwar Khadija shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tashin hankali haka bayan dan lokaci dan kadan he gashi nan wanda shi ma yake bashi kariya shi ma Allah ya dauki ran shi shi sanya aka sanya wannan shekara ta bakin ciki ga mutuwar Khadija ga mutuwar babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine nan mallai yake kawowa yake cewa wai ba wai ana nihin ba musulunci baya so idan ka tashi arme ka arume dukiya ko kuma ka auri wanda take da kyau yake cewa kalla ba haka bane ba al'amarin ba ai musulunci da ya tashi ma manzo Allah da ya fara ma baka labari cewa ka auri mace dan dukiyarta dan kenta dan dukiyarta dan dangantakarta sannan ya kawo maka addini ya baka shawara idan zaka yin ka nemi mai addini kaga wannan shi yake nuna maka addini bai kore maka wannan abubuwan ba saboda irin wannan abubuwan abu ne wanda aka sanya wa zuciya ko wata zuciya tana san haka tana son ya samu mai dukiya tana son ya samu mai kyau tana son ya samu diyar dangi wanda zai ringa alfahari da ita ko kuma a dangantaka za ta samu ƙarfi yace فمرحبا بجمال ياتي ساجدا على عتبه الشرع المطهر يتي مرابا da kyan matar da za aura kyan da zai hada da addini ko kuma da shari'a wadda take tsarkakakka matar da tayi karatu ta san ina kablin da yake ina ba adin da zake ta san haƙinta a wurin mijinta ta san haƙin mijinta a wurinta a kanta kaga wannan matar tabbas za a samu zamantakewa zamantakewa mai dadi sai dai idan shaytani ya mata hutsari ya rude ta kuma idan ta juya gawar sa'in wadda take da karatun ta ki samu ai samu banna a wurinta sai dai idan ta juya to irin wannan mara ba ga matar da take da kyau amma dai ta hada da kenta da addini wannan kowane namiji yana bukatar haka yace wa marhaban bi malin yati sajidan ala atbati tawadhu yace maraba da dukiya matar da take da dukiya wanda za aura wanda a saman kafadinta da kwai tawadhu a tare da ita da kwai kankan da kai wai ba tana kallon wannan dukiyar ba ita ta sanya ta hawo saman mijinta ba sai abinda ta ga dama ba a wannan dukiyar wani abu ne daban kuma zamantakewa ta da mijina wani abu ne wanda yake daban aka wannan shine malam yake bayyana mana shi sanya fal islamu la yusadimu al fitra al insaniya musulunci baya cin karo da abinda Allah ya riga ya kaddara wa bawa tunda tun aihuwar shi abu ne wanda yake inne tunda kake haka Allah ya tsara maka a rayuwa kana son mace mai kyau kana son mace mai dukiya haka kana son mace wadda take yan dangi haka kuma kana son mace wadda take mai addini amma dai dukkan su guda ukun nan inda za a samu wadda ta hada da addini to tahi wadda bata hada da addini ba haka rayuwa ba ta zauwa daya macen da ta san ina ta sa gaba a cikin addinin ta saboda duk wata wayewa a duniyar nan wallahi ba wayewa karkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh ina ta juriya ta tayi karatu tana ganin tayi yawon duniya ta waye ta kai kaza tana da diploma kaza wallahi shirman banza ne in bata tsara rayuwar ta ba akan karantarwa ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan shine zatul dini ita ce ma'abuciyar addini to duk lokacin da mutun ya rasa irin wannan to wallahi tallahi ya shiga wani gida wanda ko kuma zai zamna a cikin gidan shi wanda har abada ba zai samu nutsuwa ba wanda ta amsa sunan nutsuwa Allahumma sai dai idan ya kasance bayan rashin addini ya nema ya kokari yayi kokarin karantar da ita addini ta san dokokin Allah ta san abin da yake wajibinta kuma ta san haƙinta a cikin gidanka bisan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullun yake godewa ko yake yabon macen da zata idan ka kalle ta zata haranta maka ta san ai abin da yake cikin wajibin ta ne yace kuma idan ka gusa ka tafi aikin ka kai bulaguro zata kiyaye maka gidanka ta kiyaye maka mutuncinka yace wannan ba wanda ta kai haka ba macen da ta kai wannan yana yabon irin wannan matan yake cewa wanda kuma Allah ya bashi irin wannan matan to fa aka annama hizatid dunya wa bi hazafiri kama ubangiji ya bashi duniya da duk abin da duniyar nan ta kumsa Allah ya datar da mu yake cewa walakinahu yad'u ila tahzibiha muslimci kullun yana nema ya kawata ya tsarkake wannan rayuwar tamu da duk abin da zai cutar da mu aslan shi aure ubangiji ya sanya shi ne a yi shi dan mutun ya samu nutsuwa dan adam da zaran ya kai wani munzali na shekaru to bai yiwa ya samu nutsuwa in ba tare da mace ba wannan haka ubangiji yayi kaga annabi adam lokacin da aka halice shi haka yayi ta rayuwa har sai da ubangiji ya tabbatar mai da iyallan shi sannan annabi adam ya wannan والذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به حتى اذا اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ان حلتي دان ادم ده ري غدا دي لكن انبا ادم يتي سنن اكا حلتن مي ماتشي با دان كومي با دان يسامو نتسوا ا ورن wannan iyalin nashi to da zarar an kai wani munzali na shekaru ba a samu ba irin wannan ba abokiyar rayuwa ba to tabbas dan adam yana wannan hali wannan shike kai shi hali na hauka shi sanya a cikin ilamul muqayyin ibn al-qayyim yake cewa yana ɗaya daga cikin sabubban da suke sanyawa kaga mutun kana tunanin hankali gare shi kuma mahaukaci ne a cikin riga yake cewa tsawon gobrantaka yace wannan yana sanyawa mutun ba ni na faɗi ba ibn al-qayyim ya faɗi yana sanyawa mutun ka ganshi kurum baya iya rinzo ne yanda ya kamata kurum kana zaune da shi yake gani in ya buga ta yana baka wata hira he bulle wata hira yayi ta kama kame ta sanya duk lokacin da ya dace ko duk lokacin da mutun ya samu dama to ya dama kada ya tsaya yayi jinkiri idan yayi jinkirin nan kuma tana yiwa hankali idan ya cika to a wurin hihu ta daga cikin hayyacin mutun yaushe ne hankali zai cika da kai shekarun da mutun idan ya kai zai ringa gani yaushe zai dauko yarinya ya karama ta ringa rena mai hankali ta ringa kaza ya bada dukiyar shi ya dauki gida haya ya biya kaza ai gonda ya zauna a gidansa ya ba kanshi lahiya to wannan lokaci hankali ya shiga to lokacin da hankalin ya cika shi yana ganin ya cika hankali amma dai kuma tsantsan hauka ne yake zubdawa kada Allah kai mu irin wannan lokacin to shine kuma ya kawo yake cewa wata kohimi ha addinin musulunci ya zo ne don ya tsara mana wannan rayuwar ya saita mana ita ya ga menene ya dace menene bai dace ba ma'aikata walhamdulillahi ta'ala yace godiya da dukkan yabo sun tabbata ga ubangiji madaukakin sarki kina wannan shine abinda zamu iya dauka a kalkashin kissa ta Julabib yarda Allah shi tabbata a gare shi sai shakhsiya ta 47 Al-Tufail bin Amr al-Dawsi Tufail dan Amr al-Dawsi dan kabilar Bani Daws dan kabilar Daws shine ake mai take da zunnuwar ma'abucin haske mutum ne wanda idan dare ya rufa zaka ganshi yana haske ba don komai ba saboda anta'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne wannan ita ake kira da karama wannan a wannan lokacin ne sai a ce a ai wannan ai wali ne ya cancanta a bauta ta me ya cancanta mu ne mu tsani zuwa ga ubangijin mu zuwa gare shi shi kuma wannan al'amari ne wanda ubangiji yana kebanta wani da wani ya mai irin wannan baiwa kamar yadda mun shahadi a wannan majalisin da kwai bambanci tsakankanin mu'jiza da karama da kwai karama ita kuma tana kasuwa kashi ne mu'jiza shine duk abin da ubangiji ya baiwa wani ɗaya daga cikin manzanni ko annabawa wanda ya zaba dan aike sai ya bashi ita abu ne wanda ya gagari ba da ko wanda ba a samu ba a saba samun shi ba a wurin dan adam ba abu ne wanda yake khariqul ada al'adance dan adam baya yin wannan abu kamar misalin ka sanya hannunka a cikin kwano a cikin makayi na ruwa ruwa yayi ta bubugowa a hannayenka wannan ka san ai abu ne wanda ya saba wa hankalin dan adam ba a yin shi ba a ga wanda yayi ba amma dai an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka dabba ce wanda bata da nono manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba hantsarta kurum sai ga mamar tata ta ciko da nono suka tatsa suka sha suka ce a tatsa bayan sun daba suka tayi ta kuma ta motsi kaga wannan abu ne wanda ba a yin shi amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar misalin annabi Musa da ya dauki sandar shi ya je wa ta koma macijiya ya sanya hannun shi haske ya huto kaga kasancewar shi annabi ne wannan shi ake kira da mu'jiza da wani zai samu irin wannan abin ba a kiraye shi ba da mu'jiza ba saboda shi innan ba annabi bane ba shi ɗaya ne daga cikin waliyan Allah shi ɗaya ne daga cikin bayin Allah na gari wannan sai a kiraye shi da karama wannan ita ce karamar da Allah yake ba wa wani wanda ubangiji ya ga dama to daga cikin su da kwai labaruka da yawa wanda yayi wakana can bayan mun bada irin kissoshi wanda yayi wakana na karama ta waliyan Allah ta mutane na kirki wanda iya kusancin ka da ubangiji iya abin da zaka samu kuma irin wannan karama a kullum muna fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana rubba ash'asa akbara law aqsama ala allahi madufuun fi bil abwabi law aqsama ala allahi la abarra yake cewa so da yawa zaka ga mutumin da gashi nan ba wata sifa mai kyau gashin shi ba a gyara ba idan ya zo ka tsare ganin shi ka tsare ganin sifa almatiri yace da zai zo koho wani mai gida yace wallahi kora shi za a yi a ce mai me yake nema saboda shi bai cancanta ba a ce ya shigo irin wannan gidajen ba ko yayi mu'amala da irin masu gidajen nan ba yace amma dai ire-iren su law aqsama ala allahi la abarra yace wallahi da zai rantse wa Allah yace wannan kogon daga yau ta sake bar ta ƙara liƙuwa wallahi tallahi ba wanda yace ya liƙe ta in mi yace wallahi tallahi ubangiji zai wanke shi zai tabbatar mai da abin da ranshi take so to ire-iren su ne ubangiji yake musu karama ba dan koyi ba saboda kusancin su da ubangiji a kullun halin su a hali ne na yanzu ai su bi abin da aka karantar da su sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su yi abin da aka umurce su su hanu da duk abin da aka hane su wayannan su ne wanda suke samun karama zaka same shi wata rana ya haska wata rana yayi abin da wani bai iyawa ko abin da he an tara mutane dubu sannan su yi shi kadai zai yi shi kuma a hujjal sahih amma dai duk irin wanda ka gansa suna da wannan karama zaka samu ba sa bukatar wani ya san da suna da ita ka dauki misalin Uwaisunul Qarni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi yake cewa da kai wani wanda zai zo daga Sham zai zo aikin haji zai zo nan Hijaz yake cewa duk wanda ya hadu da shi ya nema ya bi roƙon me Allah saboda addu'ar shi karfafa ce duk abin da ya ce wa Allah sai ammi shine a kowace shekara Umar in ya zo aikin haji sai ya tambaye mutanen Sham a cikin ku mutanen Yaman afwan a cikin ku da kai Uwaisunul Qarni sai kai mu san ba waye Uwaisunul Qarni a wata shekara kurmi ya zo yana tambaya sai wani yake ce mai ina kyautata zatan da kai wani makiyayin mu wanda muka zo da shi mai koro mana hadaya nashi ana kiran shi da Uwais yace yana ina can inda ake dar mai hadaya Umar yayi takim takim a matsayin shi na khalifa ya kama hanya ya tafi cikin inda ake kulle dabobi yake tambaya ina Uwaisunul Qarni ina Uwaisunul Qarni yace gani nan yace kai ne Uwaisunul Qarni yace tabbas irin yanda manzo Allah ya wadi me yana da kora yaga manzo ya ganshi a haka yace manzo Allah ya ce mana duk lokacin da muka ganka mu tambaye ka ka roƙon mana Allah ina gama ka da Allah ka roƙon mu ubangiji na ya gafarta mu jiho Umar fa abin da yake roƙa ha ubangijin shi ya gafarta mai roƙon mai Allah yace manzo Allah ya hudi maka haka yace kwarai kwa yace to shikenan kwarum ya roƙon mai Allah Umar ya tayi sai ya bada labari aka zo ana Uwaisunul Qarni haba da ya bace ya riga ya bace ba a sake ganin shi ba haka mun bada labari ɗaya daga cikin mutanen da anan lokacin khalifancin wannan nan Abdulmalik ibn Marwan ne daula Umayya garin Madina ya dauki an dauki a Jami'ul Umawi kurum hori ya shiga an shiga halin hori sama taki ruwa yace mutane sun zo sun yi ta roƙon ruwa shiru ubangiji bai karba musu ba yace gani nan nazo ina kwance a cikin masallaci yace he naga wani mutum gashi nan bai takara ya karya ba inda za a bar ni ma ina iya kore shi irin wanda dai manzo Allah yake bada labarin madfu'un fil abwab ash'as aghfara yake cewa yana shigowa sai na ji shi sai na gan shi yayi raka'a guda biyu sai cewa ubangiji meye mutane suka maka kage musu ruwa ubangiji ka saukar musu da ruwan su yace wallahi bai sauke hannu ba yace sai ga gilgije sun hadu sama take ce da ruwa yace ashe shi yana kusa da shi shi yayi zaton wannan in nan barci yake yi yace da yana kallon shi yace yaga sama take ce da ruwa su kuma ga mutane sai yi suke yi suna da adda roƙon ruwa Allah bai karba ba yace da na gan shi kurum sai na duba yayin shi takim takim in ta yin gani to shi wannan mutumin wani iri ne yace ina zuwa kurum sai na gan shi ashe shi shusha nan ne ba ba kowa bane ba yace na bashi yace me wani ni matahiyi ne ina so da Allah ka bani damar in kwana a gidanka yace ba dan koyin ba dan in ga wata irin ibada yake yi yake da gata a wurin ubangiji haka mutanen gari da khalifa da malaman gari da alƙalan gari kowa ya huto an yi addu'a roƙon ruwa amma dai shiru ubangiji shi kuma ya zo kai tsaye ubangiji mutane mai suka maka ka musu ruwan su ma kuma ubangiji ya saukar da ruwan ya gan shi kurum barcin shi ya more wa rayuwar shi ya tashi kuma da asuba aka zo masallaci yace kai wannan hada kai wani bar abu to kirikiri a fadi me yace ni ma wata addu'a na shi kai ka ce ubangiji yayi ruwa ya safka yace wadi muni me kake yi yace ka ji ni lokacin da nayi addu'a yace kware ku na ji ka yace to dakata zan baka labari ashe da yazo hada kayan shi ya kurmi ya tahiyata yake nan shi ma ba a sake ganin shi ba ga wayannan sune wanda suke da karama ba wai wanda za a bashi karama ba ta sheidani ba wanda zai zo ya ringa wa'ansu abubuwa wanda sun saba da al'ada amma dai ba da gun Allah bane ba wani fakti ne tsankanin shi da shi da sheidani suke aikatawa kamuni zan maka zaka fasa sallah kaza ni kuma zan maka kaza ko kamuni sujada ni kuma zan maka kaza akwai ɗaya daga cikin waliyai wanda ana an musu sheda da waliyantaka amma dai waliyantaka karama bogi ce gare su karama sheidani ce shi abin da yake yi kullun idan ya tashi yana sallah a zuhur ce ko al'asar a harami kuma wanda suke can in suka tayi suna ganin shi kuma ya dawo ya magarba a garin su ya har lokacin da mutuwa ta riske shi sai ba wa dan shi lakanin to abinda zaka yi ka tai wuri kaza in kana so ka samu irin karama wanda nake yi wani zai zo maka idan ya zo maka zai dauke ka zai ringa kai ka makka yazo ashe dan ya sha sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san meye shirka ya san abinda ba hakan ba sai a lokacin nan da yazo aka dauke shi yace da suka tashi kurmi ya dauke shi sai ya kai shi kasur gumin sahara yace ga muna akan hanya abinda muke yi da ma'ahinka shine ka muni sujada in ka muni sujada zan isar da kai wannan karamar ta tabbatu kuma zan mida ka gida yace wa wallahi ba zan maka sujada ba farin ubangiji kada yake wa sujada yace to barin ka zanyi aran yace barni ai ubangiji na baya zan zai batar da ni ba ya tafiya bar shi bai san a ina yake ba tsawon wata 6 sai gashi nan ya dawo shi kuma baban nashi daga ya fita shi in ya tafiya kare sallar shi mai doshi ake yi yace wayan wata 6 sai gashi nan ya dawo da ya dawo yake cewa in fadi muku baba na akan bata yake baba na kasurgo mushriki ne shaydani yake wa sujada dan haka duk abin da kuke tunani akan shi ba haka bane ba ba akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yake ba kaga wannan duka karama ce ta shaydani wanda zaka samu an suna aikata ta ba dan komai ba dan su samu shuhura su samu daukaka su kwace haka su kwace abin da yake hannun mutane a rayuwar su ta nan duniya kuma shine a gobe kiyama za a zo za su tsaya tare da su za su ringa tsine wa juna za su ringa cewa waɗanda suka bi su za su ringa cewa ubangiji ai su suka fitar da mu ubangiji ka lumka musu azaba a wutar jahannama yo kai ma ubangijin ka miye umurce ka ubangijin ka bai umurce ka burudun wannan shaydanin ba bai umurce ka burudun wannan sakarcin ba ubangijin ka ya umurce ka ne ka tsaya ka bauta ta mai shi kadai kada kada shi da wani abin bauta a lokacin nan ubangiji zai ce atihim da ifaini min al'azabi wal anhum la'anan kabira ubangiji wannan su za su ringa cewa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim da ifaini min al'azabi wal anhum la'anan kabira ai ubangiji wannan jagororin namu muka bi dan haka su suka batar da mu suka sanya muka biyayya ba ubangiji ka lumka musu azaba a wutar jahannama kuma ubangiji ka tsine musu albarka a wutar jahannama a lokacin da ubangiji ya zai rinka ce musu kullun dhifun walakin la ta'lamun da ku da su in dukkan ku za a lumka muku azaba a wutar jahannama sai dai ba ku sani ba wannan karnin wannan kafan ne cakkan suna baya insha Allah to shine nan malai ya kawo mana zunnur yana da baiwa yana da karama ta yin haske a cikin dare zamu ga dalilin da ya sanya ya samu wannan karama malai yake cewa sahibun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sahabi ne na manzo Allah min tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kana sayyidan muta'an min ashrafil arab ya kasance at-tufail jagora ne wanda mabiyan shi suke mai biyayya daga cikin manyan kabiloli na larabawa yake cewa kabilar tashi ita ce kabilatu daws kabilar daws kabilar sa abu huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi ita kuma ainihin kabilar daws suna daya daga cikin kabila ta azad ainihin su sun zo sun zauna a nan al-asira nan wani bangare na tsankanin makka da madina a nan kabila nan take zamre nan suke rayuwa kabila ce ta ad-dawsan yake cewa wa kana tufail yulqabu bi zunnura tufail ana mai laqabi da abokin ko ma'abucin haske saboda haskakawa yake yi ya muslimta aslama qabla al-hijra bi makkah ya muslimta kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hijira daga garin makkah zuwa madina yake cewa qala hisham al-kalbi hisham al-kalbi yake cewa summi at-tufail bin amr bin turayf zunnura an sanya wa tufail dan amru dan turayf ad-dawsi ana kiran shi da zannur li'annahu qala saboda shi yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa manzo Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna dausan qad galaba alaihi buzina qabilar daus ba wani abu wanda suka shahara da ita sama da zina wane ne mi iyalin wane wane ne mi diyar wane wane ne kanwa wane wannan shine kurma abin da suka shahara shi kuma gashi nan addinin musulunci da ya zo ya tsawata ya yi hani a kan zina hamma ya sanya ta ɗaya ne daga cikin manya-manyan zunubai to wannan shi ne abin da suka shahara yake cewa wannan fadullaha ilayhim ya manzo Allah ya ce ka musu addu'a ubangijinsu ya hallakar da su a wuce lissahinsu shi kuma wannan yana ɗaya daga cikin tsari na mai da'awa shi ne duk lokacin da ka ga naka alalace to kadda ka mai addu'a ta hallaka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan ka mai addu'a ta hallaka to tabbas ka taimaka wa shaydani abinda da mu shaydani yake so ya samu karin mabiya a gobe kiyama yace amma dai abinda yake dacewa ka musu addu'a ta shari'a wannan kuma yawa ka daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekarar da aka yi amul huzur duniya ta ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kumci shekara ta 12 da hijira da aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 11 afwan da aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kira in gida in dangi in kewayen garin makka yin zangunan garin makka manzo Allah ya buga sun mai wulakanci kowa ya ke imani an azabtar da waɗanda ma suka yi imanin tare da shi manzo Allah sai ya ce to bari ya huskanci mutanen Ta'ifa ko Allah zai kaddara a samu shiryayyu a cikin su su taimaki wannan addinin na musulunci. Shekara 11 ana ta bugawa har yanzu juru. A lokacin da manzo Allah ya tahi ya tayi qa'if ya kirayi manyan su ku yi imani da Allah, nazo muku da sako daga gun ubangijin ku. Sun san abin da yake wa kanuwa a garin Makka, sun gani abin sun a wurin su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba dangantaka, ya kawo bakon al'amari, ya kawo addini wanda yake bako. An bujirewa iyayen gijin su wanda suke bautatawa, an ce a bautatawa ubangiji shi kadai, wanda bai yiwa a ce wai ubangiji shi kadai zai bautatawa. Wannan su abin mamaki ne a wurin su. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Shin wai manzo Allah zaka zo ko Muhammadu zaka zo zaka sanya wai a tsaya a bautatawa abin bauta shi kadai? Ai wannan abun mamaki ne. Mu da muka tashi da amma mun tarar da Lata da Uzza da Manata da suwaye da suwaye ga gumaka 313 a cikin Ka'aba, dukkan su wayennan sai mu bar su kurum, mu ce kurum zamu tinkaro ubangiji shi kadai. Ai wannan abun mamaki. Kiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine kurum a tsaya a bautata wa Allah shi kadai. Suka ce a'a, mu wada ma wannan abun bauta wai ba mu yarda da kai Allah ba. Mun yarda da Allah nan shine mai arzutawa, shine mai rayawa, shine mai kashewa, shine mai kaza, shine mai kaza, shine mai arzutawa, shine mai jujjuya al'amurka. Wannan dukkan mun yarda, ka yarda mun yarda, muna da tauhidur rububiyya. Amma dai mu huwa inna abun bautan nan da muke kiran su yake cewa muna ma da da'uhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ba wai muna kiran su bane ba dan su innan sun gaisa mana, a'a, su ne su kasance mana tsani tsakanin mu da ubangiji. Kaga wannan ita ce ainihin shirka. Shine Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin kashin Shufati ya kawo masala, yake cewa yo kuna tunanin abinda kuke yi a wannan lokacin kuna cewa wai ba shirka bace ba, yo dalilin me yasa ya ubangiji ya kawo ta mutanen garin Makka? Ai su ma ai kalma ɗaya ce suka yi, mana da'uhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa. Ai mun ba wai muna kiran su bane don su ne za su biya mana bukata. Allah dai shine mai arzawa, shine mai jujjuya al'amurka, shine mai sawa, shine mai hadawa. Mu ba mu kai ba mu kai kan mu zuwa ga ubangiji ba, a'a, sai mun biyo ta wannan gumakan namu su sadar da mu zuwa ga ubangiji. Meye bambancin waɗanda suke kiran shehunan su, wanda suke tunanin shehunan su sune suka isa su isar da su zuwa ga ubangiji? Ubangijin nan yanda ya halicce shi haka ya halicce ka. Yanda kake da gata a gun ubangiji takan yi kai shi ma gata a gun ubangiji, saboda shi in mutumin banza ne. Ya batar yana neman batacce ne, kuma yana neman ya batar da mutane, saboda kai in takan yi kai baka shiga wannan turban ba, kokari kake yaza ai ka daidaita tsakaninka da kai da ubangiji, takan yi kai shi gata abun ubangiji. A duk Qur'ani duk lokacin da za a ce maka ana tambaya, ubangiji sai ya bawa manzon Allah amsar tambayar, yace ya hudi wa mutane. Amma dai lokacin da aka tambaya wai shi ubangiji a ina yake, a lokacin nan manzon Allah ba a shiga tsakanin manzon Allah, ubangiji bai sanya shi ya kasance tsani tsakankanin shi da ubangiji ba, wurin ba mu amsa akan ubangijin mu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, in ka koma can yas'alunaka madha uhilla lahum qul وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ مِنَ الْمَحِيضِ دُن لوكاتين da za a tambaye manzo Allah sai kaji an ce mai ka hodi musu amsar ita ce kaza. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي kace musu rai dai mas'alar rai al'amari ne na ubangiji. Amma dai da aka zo kan ubangiji sai ubangiji yake cewa idan bayuna suka tambaye ni akan ka akai suka tambaye ka akai da fa inni qaribun ni inna akusa nake ba a ce baka ce musu ba. Ka gani wannan sheke kawowa babu wani tsani tsakankanin bawa da shi da ubangiji. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, tsakankanin mu da mu da bawa mun yi shi kusa da lakkashi. Shi sanya aka tabbatar maka duk lokacin da zaka kirayi ubangijinka, ubangijinka yana nan inda kake tunanin shi. Abinda kake zato a gun ubangijinka shine dai zaka samu. Kana zaton alkhairi tabbas zaka samu alkhairi, kana zaton alkhairin ba zai samu ba to tabbas baka same shi ba, saboda iya zatonka iya abinda zaka samu a gun ubangijinka. Shi sanya duk wanda zaka sanya ya kasance maka tsani ne tsakaninka da kai da ubangiji, wannan ita ce ake kira ainihin shirka. Da duk lokacin da zaka ce a'a ni bin kai ban isa zuwa ga ubangiji na ba, a'a ne na shiga wani sai ya kasance tsani, saboda su ne za su cece mu a gobe kiyama. Wallahi wannan ita ce ainihin shirka. Kai ko wani manzo ka dauka kake tunanin za ya iya, ko kuma he ka kiraye shi sannan ka isa zuwa ga ubangiji, wallahi ka saba da kai da ubangiji, ka saba lamba. wannan ita ce ake kira da ainihin shirka, ko mala'ika, ko wani manzo, ko wani waliyi, ko waye, ko waye. Wallahi da zaran zaka sanya shi ya kasance maka tsani tsankaninka da kai da Ubangiji, to ka hadu warwas, ka hada Allah da Ubangiji, ka hada wani da Ubangiji, wannan ita ake kira da shirka. Kuma shirka ita ce wadda da bawa zai tarar da Ubangijin shi yana halin mushriki, da dai rana Ubangijin shi ba zai taba gafarta mai ba, wutar jahannama tabbas ita ce makoma. Kuma da zaran ya shiga yana madawwami a cikin ta. Allah kiyaye mu da shirka. To shine nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka jajjehe shi, suka ci mutuncin manzo Allah, manzo Allah ya huta a magagace, bai san ba inda yake ba. Yace har sai da yazo wani kwari a lokacin nan ya zamura, ya maido hankalin shi ya san a inda yake. Kai tsaye ga mala'ika Jibril, yana cewa Ubangiji na ya turo ni tare da mala'ikan duwatsu, yana tambayar umarninka, in ka ga dama a sabkan musu da duwatsun garin Madina dukkan shi su ya rike ya sabka a garin Taifa, saboda cin mutuncin da suka maka. Ta sanya Aisha lokacin da take tambayar manzo Allah, take cewa wai manzo Allah, a rayuwarka wata rana ce eske ka taba tunanin ko ka taba samun wani wata rana wadda take mai kumcin gaske irin ranar da ka hadu da ita lokacin da aka yi yakin Uhud? Aisha take tambayar manzo Allah, manzo Allah yake cewa Aisha, yace kwarai ku na samu wata rana wadda tahi abinda na hadu da shi a ranar yakin Uhud. Yakin Uhud an karyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakorin shi, an gusa mai kai, amma dai duk da hakan an yi kira an ce manzo Allah ya mutu, jini tun daga kai har kawashi yana zuba. Yace a'a, yace ranar da na tahi garin Taif dai in kirayensa su yi imani, suka sanya mahaukata da yara suka jajjehe ni, yace wannan ranar tahi bukan ta mun rai. Yake ce mata lokacin nan ne malaika Jibril da nazo wannan wadi, malaika Jibril ya zo yake ce mini, ga dadan an aiko ni da ni da mala'ikan duwatsu, an ba mu lamanin ko ana neman lamaninka, in ka ga dama a kihe musu duwatsun garin Makka a kawunansu. Manzo Allah yake cewa a ku bar su, takan yi a tsazansu a samu inda za su bautata wa Allah. Kuma hakan aka yi, kaga wannan shine tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka irin wannan tausayin ya haru da mutanen garin Daus ko kabilar Daus, lokacin da Qufayl yazo yake nema Ubangiji, manzo Allah ka musu addu'a Ubangiji sai halakar da su, saboda wannan zinar da suke yi an kiraye sun ki imani sun ki su dawo kan hanya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a'a, abinda za a yi shine za a musu addu'a, Allahumma hdi Dausa, ya Ubangiji ka shiryar da ƴan kabilar Dausa, abinda suke yi dai su hasa, Allah ka shiryar da su. Summa qala, sanne yake cewa ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ib'as bi ilayhim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka aika ni a matsayin jakada wanda zan dauki dawainiya abinda kake yi shine kira zuwa ga wannan tafarkin na addini. Kaga wannan da zaran ka shiga cikin wannan addinin na musulunci, ba a nema ko ba a so kai kasa a gwiwa, duk abinda zaka iya bada gudunmuwa na wannan addinin kai kokari ka bada shi ya musulunta. Amma dai ka gani hamami yake yi ya za a yi, ko kokari yake ya za a yi shi ma ya bawa kabilar shi gudunmuwa a cikin wannan addinin na musulunci. Wannan gudunmuwa a cikin addinin musulunci wallahi ba a sabkewa kowa ba. Duk wanda ya riga yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to wallahi ta zirgaye ta zamanto wajibi a gare shi ya ba wannan addinin nashi gudunmuwa. Kowa ya tsaya ya gani miye zai iya taimakawa wannan addinin a samu ci gaba kamar yanda aka taimakawa wannan addinin a can baya, addinin ya iso zuwa gare ka. Waye zaka kiraya abukan aikinka? A zaka musu nasiha akan wani abu wanda suke aikatawa wanda bai dace ba su dawo su ringa yin? A zaka karantar da su sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? A wanda muke mu'amala da shi ba musulmi bane ba, zan yi kokari in mai mu'amala mai kyau diddan in janyo shi ya musulunta? Ka musulmtar da mutun daya, khairul laka min humrin ni'am. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi wa Ali ibn Abi Talib, yace ka samu damam shirye su da mutun daya, albarkatin ka wane ya shiryu kiran da kame ya shigo cikin wannan addinin, Allah ya shiryar da shi ya kama wannan addinin. Yace yahi maka alkhairi da ja jayar raqumba, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin ni'am. Allah ya shiryar da mutun daya ta hanyarka, yace wallahi yahi maka alkhairi a baka jajayar raqumba. Su ne kuma mafi ni'imar dukiya a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka gani wata gudunmuwa ka bawa wannan addinin, inda ɗaya zai tsaya ya tsaya yayi tunani, wai da Ubangiji zai kaddara mun mutuwa a yanzu, wata gudunmuwa na bawa al'ummata, wata gudunmuwa na bawa wannan addinin na musulunci, miye nayi wanda ko bayan mutuwa ta idan an kiraye ni za a iya cewa a'a wani Allah shi kanshi ai su suka yi kaza wanda ba karamin kalubale bane ba li ina cewa ina ganin kasararre shine wanda yazo duniya bai yi abin da zai sanya ya samu lamarin shiga gidan aljanna ba na daya kenan na biyu bai bar tasirin zaman shi ba a rayuwa ta duniya ba game da al'ummar shi game da dangin shi game da abukan zama bai musu wani abu wanda da za a gani za a iya cewa za a tunato da wani a ce wani Allah shi kanshi Allah ramshe shi wanda ya koma akan haka wanda bai koma wanda ya koma gun ubangiji bai bar wani tasiri a rayuwar shi ba bai yi abin da zai samu tsira ba a gobe kiyama ba wannan shine babban tababbe a rayuwar shi shine ubangiji yake bayyana fa man zuhziha anillahi wa urkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda Allah ya tseratar da shi da wutar jahannama a gobe kiyama sakamakon abin da ya aikata na rayuwar shi ta nan duniya yace to wannan mutumin shi ake kira da wanda yake samu ko wanda yake rabotacce wanda ya samu rabo a gurin ubangi shi ana rayuwar ta duniya ba komai bane ba illa ruti dan lokaci ne aka ara maka wanda a gobe kiyama zaka ciza yatsan nan kowa da kowa ku hayya ciza ta da wanda yayi aikin kirkin da wanda bai yi aikin kirkin ba da wanda ya rabkanu da wanda ya shiga cikin halin zalunci da wanda ya zalunci kanshi da wanda ya kafurce wa Allah da wanda ya ƙaryata tashin kowa sai yayi nadama a gobe kiyama shi sanya ubangiji yake bayyana wa anzirhum yawmal hasarati iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun ka tunatar da su ranar nadama ita ce ranar tashin kiyama ranar da kowa da kowa zai yi nadama yace su kahurai sun kasance a halin rabkanuwa suna tunanin aha daga duniyar nan sai ka duna mu ne yau dai mu ne dai gobe jibin ma mu ne gata ma mu ne ba abin da zai canza ya manta yace wa hum la yu'minuna aslan su ba su yi imani ba ba su gaskata ba da idan an mutun za a tashi za a yi hisabi shi kuma mummuni zai ringa nadama idan an bashi littafin shi da hannun shi na dama ya bude ya karanta zai ce zai ga dan abin da ya aikata wata sadaka ce ya bada dala 20 yana da halin da zai bada jikka he bada dala 20 zai ga irin ladan da ya samu zai ringa cewa da hamma na dauki jikkan nan na bada salloli guda biyu ne yake yi a cikin dare ya ga irin ladan da ubangiji ya tilame zai ringa cewa da hamma hudu nake yi da hamma shidda nake yi da hamma bakwai nake yi kaga yayi da dama to wannan halin Allah kadda ya sanya muna daga cikin wanda za su yi nadama makuratan nadama ubangiji ya sanya muna ɗaya daga cikin waɗanda za a ba mu littattafanmu ta hannunmu na dama a ce mana mu karanta muna budewa muna cewa ku zo ku karanta wanda ba suke abukan adawa ne a rayuwa ta duniya muna neman su amsa ka karanta amsa ka ga abin da aka rubuta muna cikin littafi na Allah ya datar da mu yake cewa ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka aika ni zuwa ga kabilan mu yace waj'al li aya kuma manzo Allah ka sanya mun wata aya wata alama wanda idan na shiga cikin kabilan mu ina kiransu ina cewa ni dan aike ne daga manzo Allah zan nuna musu lalle wannan aya ce daga gun manzo na lalle tabbas su yi imani da ni ai dama ubangiji tsarin shi idan ya aiko da manzo yana sanya mai wata aya wanda za ta tabbatar lalle wannan dan aike ne da ubangiji daga ubangijin shi ka koma cikin suratul baqara na wannan jaluta inna ayata mulkihi an yatiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu al-malaika ayat mulkin shi shine alama ta lalle shi in dan aike ne daga gun ubangijin shi shine zai zo muku da wani sanduki daga cikin abinda mimma taraka alu musa wa alu haruna iyalla annabi musa iyalla annabi haruna wannan dai attaurar da aka ba su yace za ya zo da ita mala'iku ne za su dauko wannan attaurar wannan sandukin su zo su ajje mai a gaban ku ku tabbatar lalle shi inna shine dan aikin da ubangijin ku ya aiko haka manzanmu da aka aiko shi sai aka bashi mu'jiza gagaraba dau wannan alqur'anin aka ce to kai tahaddin dukkan larabawa duk wanda yake jin larabci ya zo ya kawo irin shi fa'tu bi suratin min mislihi fa'tu bi ashri ayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina, akai dafiyan su su kawo irin kwatamacin alqur'ani, su kawo ayoyi 10 kai ku kawo aya guda ɗaya lakkan in dai har daga sai kuke kuna iya wannan abin daga manzon Allah ne ba daga ubangiji shi bane ba shine ubangiji kunkurs kan dan bada ya ce musu fa illam tafalu wa lan tafalu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uddat lil kafirin, idan dai ba ku yi ba a yanzu ba kai hannun karshen duniya fa ba za ku yi ba, har a nade duniyar nan ba za ku yi ba, yace to ku ji tsoron wuta wanda ubangiji ya sanya makamashinta shine kafirai uddat lil kafirin waquduha an-nas wal hijara, makamashinta shine mutane da duwatsu kuma an tanadar da ita game da kafirai. Allah kiyaye mu. Faqala, sai yake cewa Allahumma nawwir lahu, ya ubangiji ka haskaka mi, wannan manzo Allah ya yi ba tufaili wannan addai, ya Allah ka haskaka mi, yace kai tsaye fasada nurun baina ainihi, kullum sai ga wani haske nan ya bayyanu a tsakankanin idanuwan shi, wannan ita ce mu'jizar da aka bashi, karamar da aka bashi ba mu'jiza ba, karamar da aka bashi. Faqala ya rab ya rab inni akhafu an yaqulu muslatan, yake cewa ai manzo Allah idan aka sanya min haske a tsakankanin idanuwa na, ai takan yi wa'ansu su ringa cewa ai wannan ai buri da bula ce ba da gaske bane ba, a dai canza mun wani abu makamancin haka. Yace fatahawalat ila tarfi sautihi, yace kullum sai wannan hasken sai ya koma zuwa ga kasan shi, kasan diddigen shi, yace fa kanat tadyu fi al-layli al-muzlima, addare idan aka ce maka dare ya shiga kullum wannan kafar tashi sai ta ringa haskakawa. Yace fa sumiya zannur, daga lokacin nan sai aka sanya mai ma'abucin haske. Qultu, malai yake cewa wa haka za yajibu an yakuna da'iya, haka ya cancanta mai kira zuwa ga tafarki na Allah, haka ya cancanta a ce ya kasance la yad'u ala qaumihi, kadda ya mawa mutanen shi mummunan addu'a, walakin yad'u lahum, sai dai ya musu addu'a na Allah ya shirye su da su. Kaga abin da yau kana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da mutanen Ta'if, haka kuma yau kana da mutanen Daus, kaga da yazo manzo Allah sai ya gyara mai a'a, ba mu kuwa addu'a za a musu ba ta ubangijin su ya halakar da su ba, a'a za a musu addu'a ta Allah ya shirye su da su. Shi sai ya ai muka bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kadda ku taimakawa shaydani akan dan uwanku, ya sha giya ka ce Allah tsire mai albarka, wannan kana taimakawa shaydani akan dan uwanka, in ubangijin ka in ya karba tsin wannan za ta bi shi, za ya kara bacewa, dan haka idan ka ga naka a cikin wani hali ka ringa mai addu'a Allah ya shirye shi, Allah ya shirye da shi, Allah ya shirye da mu dukkan mu gabaki daya. Wani abu ne wanda wa imma yanzaganaka min ash-shaytan nazbun fasta'iz billah, zamiya ce ta shaydani, yana iya zawwa ya ringa maka waswasi, ko wane ne duk girman shi bai kai ba shaydani ya ja shi ba ya ta yi aikata abinda yake sabo ne na wannan daga ubangiji, kaka kalle shi a ya shehu ne ya ya sayyadi ne a ce shi baya sako baya kaza, a kowa yana yi. Ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa da miza al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, laulam tuznibu la dhahaba Allah bikum wa la jaa biqaumin akharin yaznibuna fayastaghfiruna fayughfar lahum, inda ba kwa zunubi, yace Allah da ya shahe ku dukkan ku an manta lissahin ku, an kawo an su mutane wanda za su ringa zunubi, wanda idan sun yi zunubin za su ringa istighfari, Allah kuma sai ya gafarta musu ya amshi tuban su. Yace wannan haka ubangiji ya sannanta wannan rayuwa, kuma a hakan za a tahi, ba wani wanda ba wanda yake ba ma'sumi ba illa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shine aka shamakance shi aka katangance shi da sabawa ubangiji da shi da annabawa wanda suka gabace shi, amma dai duk wani wanda ba annabi ba to yau fa yana iyawa ya barkata abin da ya ga dama, kuma gobe kuma a dawo, ko an jima a tuba a dawo a ci gaba da rayuwa, kuma tsakanin shi ne da shi da ubangiji. In ya kama ana shari'a ta musulunci a mai haddi, in ya ji zahi gobe in bai koma ba, in ya koma kuma tsankanin shi ne da shi da ubangiji, in aboye tsankanin shi ne da shi da ubangiji, in an gani da shaidu a mai haddi, inda ake yin shari'a ta musulunci, wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci. Shi sanya yake cewa walakin yad'u lahum ta'assiyan bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, ba dan koyi ba dan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa la yata'ajjalu al'azab, kadda ya gaggauta azaba ga mutanen shi, yace ai ubangiji ka halakar da su ni shikenan, ba ni ba su ba wannan. Annabi Nuhu shekara nawa ya fa labisa bihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadahum al-tufan wa hum zalimuna, he da ya shekara 50,000 yana kira ku yi imani da Allah
bai gaggauta ba yace ubangiji ka halakar da su ba sai da tura ta kai bango yake cewa inni da auto qawmi laylan wa nahara falam yaziruhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtu yastaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhari wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istighara thumma inni da'awtuhum ji'ara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kaga duka wannan heda annabi Nuhu ya bi mataki an yi a bayyana an yi a boyen an yi a bayyanan an yi kaza an yi kaza an so madda shi yayi iyakacin kokarin shi shekara 250 yake cewa yursilis sama alaikum mitrara wa yumdidukum wannan afwan menene yake cewa wata adda ta yake rabbi la taj'al ala la tazar ala al-ard min al-kafirina diyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara rabbi ighfir li wal walidayya hazuwa karshe lokacin muna almajirci a sai wannan masallacin ahlus sunna na garin ganki da kai wani kauye wanda muke kewaya muna karatu muka zo sallar magruba limamin masallacin yanzu irin kamar masallaci ne na ahlus sunna amma dai karatun bai nuna ba sai aka ce aka kabarta sallah liman yanzu ay Allahu akbar ya karanta fatiha walal ralin amin kullum sai fara tayyara innaka intazaruhum yaliju ibadaka wala yaliju illa fajiran gaffara nace iko Allah nace wannan qur'ani yaga ta kanshi yoriki da aye yayi wangizi yana wala yaliju illa fajiran kafara shi yana illa fajiran gaffara sannan yayi akai sujada aka taru aka ce rabbi ghafirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidiz zalimina illa tabara illa wala tazidiz zalimina illa dayyara nati inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to wannan ci da karfi kenan sai Allah da tarda ina tunanin zan mu tsaya anan yace wala ya ta'ajjalu alaihim la'allahum yahtadun kadda ya gaggauta musu adda yace ta kanyu Allah ya shirye su da su Allah ya shirye mu ya shirye zuri'anmu abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amana arziki da suke bar adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abin da rai ta kudirce na alkhairi Allah ya tabbatar mata duk abin da yake sharri ne na rayuwa muna fatan ubangiji ya juya shi ya maida shi alkhairi imma ya kasance game da zuri'anmu game da iyallanmu game da addininmu game da dukiyoyinmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب